إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أشيغ بركاتمنا وأن مكرنتا من البركة مكرنتا لإبن تيمية يومنا رانا الحميس tai daidai da ranar 14 ga watan Zulqa'da hijira 1442 wanda ya daidai da ranar 24 ga watan 6 2021 miladiya. Yau karatu mu bangaren Mustalah al-Hadith ne da muna karatu cikin littafin Taisiru Mustalah al-Hadith na Dr. Mahmud Ahmad al-Tahan rahimahullah. Wannan shine zai zama darasin mu na 12 a cikin wannan littafi. Muna nan dai cikin fasali na biyu wanda yake magana akan al-khabar al-maqbul, khabar karbabbe. Mun gama mabhasi na farko wanda yayi man ya kasa mana aqsam al-maqbul as-sahih, ya karkasa mana aqsam na khabar wanda yake maqbul zuwa ga hadisi sahihi da hasan, da sahihun li ghairihi da hasanun li ghairihi. Sannan ya kawo khabar al-ahad al-maqbul al-muhtafu bil-qara'in. To sai muka shiga al-mabhasu sani idan muka manta ba darasin mu na karshe. Mun shiga al-mabhasu sani karkashin al-faslu sani, mun shiga al-mabhasu sani inda ya kasa mana al-khabar al-maqbul ila ma'mulin bihi wa ghairi ma'mulin bihi. Taqsim al-khabar al-maqbul ila ma'mulin bihi wa ghairi ma'mulin bihi, zuwa wanda za a yi aiki da shi da wanda ba za a yi aiki da shi ba. Wanda yake yanqasimu al-khabar al-maqbul ila qismaini, karbabban labari yana kasuwa gida biyu, ma'mulun bihi wa ghayru ma'mulin bihi, wanda yake za a yi aiki da shi da wanda ba za a yi aiki da shi. Yace wayan basiqu an zalika naw'an min anwa'il hadisi, daga nan sai a samu wasu nau'uka guda biyu daga cikin nau'ukan hadisi, sai su watso ko su bubbugo daga wannan. A karan farko za a kasa gida biyu ne, ma'mulun bihi wa ghayru ma'mulun bihi. To a bisa wannan asale guda biyu ne za a samu nau'ukan hadisai da yawa za su watsu, wanda su ne al-hukmu wal-mukhtalif wa mukhtalif al-hadis, al-muhkam wa mukhtalif al-hadis, hadisi muhkam da kuma mukhtalif al-hadis wanda muka yi magana shi a darasin karshe, da kuma an-nasikh wal-mansukh. Haka ne, an-nasikh wal mansukh. To yau karatun mu zamu yi akan wannan ne, an-nasikh wal mansukh, kasancewar mun kammala bayani akan wancan na farko, al-muhkam wa mukhtalaf al-hadis, al-muhkam wa mukhtalaf al-hadis. Ngani ko taun din nan ay fataha ba kasra ba, mukhtalaf al-hadis ba, mukhtalaf al-muhkam wa mukhtalaf al-hadis shine daidai. To wannan gabar ita kuma nasikhul hadisi wa mansukhuhu, nasikhul hadisi wa mansukhuhu. To hadisi nasikh shine wanda ya shafi wani hadisi, mansukh shine wanda aka shafi. Ta ce nasikhul hadisi wa mansukhuhu, yana abinda ya shafi hadisi da hadisin da aka shafi shine ma'anarsa. To sai kawo ta'rifi, yace ta'rifun nasakh, ta'rifun an-nasakh. Idan aka ce an-nasakh alif lughatan alugar larabci lahu ma'ana yani, an-nasakh alugar larabci yana da ma'anoni guda biyu, mu kuma tantaba a karatun mu na usulul fiqh mu yi magana akan wannan. Lahu ma'ana yani yana da ma'anoni guda biyu, ma'anan farko al-izalatu, yana da ma'anar izala shine kawarwa, wa minhu daga nan ne aka samu nasakhati shamsu dhilla ay azalathu, ce nasakhati shamsu dhilla, rana ta shafi inwa, mana ta kawar da inwa, ay azalathu rana ta kawar da inuwa, in rana ta fito inuwa ta kan mai takan inuwa ta kan gushe. To wannan shine ma'anarsa ta farko. Ma'ana ta biyu, wan naqlu, yana bada ma'anar an naqlu. Ma'ana ta farko ma'anar izala, kawarwa. Ma'ana ta biyu kuma an naqlu, wato ciratarwa, a cire abu daga wani guri a maida shi wani guri. Kun gane? Wa minhu, daga nan ne aka samo nasakhtul kitaba, na kwafe littafi, na kwafe littafi, kofiye. Iza naqaltu ma fihi, idan na cire abin da yake cikin littafin, ma'ana na kwafe abin da yake cikin littafin a cikin wani littafi. To sai ya ce faka'annan nasiha. To da wa'innan ma'anonin guda biyu, ma'anan farko kawarwa, ma'ana ta biyu ciratarwa, in ta'abirin ya inganta, ya yi kyau da Hausa, ya inganta mu ce ciratarwa, ma'ana ta cire wani abu daga wani guri ka maida shi wani guri. To sai ya ce faka'annan nasiha kad azala al-mansukh. To kamar hadisin da yake nasikh ya kawar da hadisin da yake mansukh ne. Hadisi nasikh da yazo sai kawar da mansukh, in mun bashi ma'anan izala. Aw naqlahu ila hukmin akhar, ko kuma naqalahu fi'li ne. An gane ko? Aw naqalahu, an gane ko? Mu maida shi fi'li, kar mu ce naqlahu naqala, sai mu fi'li madi. Ay aw naqalahu ila hukmin akhar, ko kuma ya zanto ya cire shi daga hukuncinsa zuwa wani hukunci na daban, shine ma'anan an naql, an cire shi daga hukuncinsa da aka sani zuwa wani hukunci na daban. Ko ba a bashi ma'anan izala, kawarwa, ya kawar da shi, ko a bashi ma'ana ya cire shi daga hukuncinsa zuwa wani hukunci na daban. To wannan aluga kenan, shine ma'anan an nasku alugal larabci, ba istilahan. Amma a istilahi na malaman mustalah, idan suka ce an nasku, suna nufin raf'u shari'i hukman minhu mutaqaddiman bi hukmin minhu mutaakhir, shine mai shar'antawa ya dauke wani hukunci daga gare shi wanda ya shar'anta, mutaqaddiman, wanda ya gabata, ko mutaqaddama, wanda aka gabatar, mu dauki mutaqaddiman, wanda ya gabata zai fi hukunci mutaqaddima, wanda ya gabata, min bi hukmin minhu, da wani hukunci daga gare shi, shi mai shar'antawar, mutaakhir, wanda ya biyo baya, shine ma'anansa. In aka ce mai shar'anta, Allah shine mai shar'antawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shar'antawa yake ba, isar da sakon mai shar'antawa yake, yana isar da sakon Allah ne. To amma manzon Allah, in aka kira shi da suna mai shar'antawa, ma'anansa mai isar da sakon mai shar'antawa. To mai shar'antawa ya dauke hukunci minhu, wanda ya bijiro daga gare shi, wanda shi yayi hukuncin, shi mai shar'antawar, shi yayi hukuncin a farko. To sai ya dauke wannan hukuncin mutaqaddiman, wanda ya gabata a baya, bi hukmin, sai ya maye gurbinsa da wani hukunci, minhu, daga gare shi kuma har yanzu, shi mai shar'antawar, shi zai sake kawo hukuncin na biyu, mutaakhiran, ya zo daga ƙarshe. To wanda ya zo daga ƙarshe sai a ce mishi nasikh, wanda kuma ya zo daga farko sai a ce masa mansukh. Gani? Na biyu, ahammiyatuhu wa su'ubatuhu wa asharu al-mubarrizina fihi. Ahammiyatuhu, muhimmancin ilimi na nasikhul hadisi wa mansukhuhu, wato muhimmancin ilimin an-nasikh wal mansukh a cikin addini ko a cikin malanta, muhimmancinsa, wasu ubatuhu, da kuma wahalarsa. Yana da muhimmanci, yana da wahala, daman ka'ida ne, duk abin da yake da muhimmanci zaka ga yana da wahala. Wa asharul mubarrizin fihi, da wanda suka mafi shaharar malaman da suka yi fice a cikin wannan ilimin, malamai mafi ya shahara wanda suka yi fice a wajen ilimin nasikh wal mansukh, shine gabar za ta yi magana. Yace ma'rifatu nasikh al-hadith min mansukhihi fannun muhimmun sa'ibun, ce sanin nasikh al-hadith, sanin nasikh al-hadith hadisin da ya shafi min mansukihi in ce shi a san shi daga wanda aka shafi na hadisin a gane wannan hadisin nasikh ne wannan mansukh ne fannun muhimmun wani fanni ne mai muhimmanci sa'abun kuma mai wahala yana daga cikin abin da yake nuna wahalar sa maganar wannan malamin faqad qala az-zuhri ibn shahab az-zuhri inda babban malamin hadisi ne cikin tabi'ai yake cewa a'yal fuqaha wa a'jazahum an ya'rifu nasikh al-hadisi min mansukhihi ti ya gagari malamai a'ya ya wahalar da su wa a'jazahum ya buwaye su ya gagare su menene an ya'rifu nasikh al-hadisi min mansukhihi su san hadisin da ya shafi daga wanda aka shafi wannan ya ba malamai wahala ya gagare su sai ɗan kaɗan daga ciki wa ilimi ne mai wahala wa ashharul mubarrizin fihi huwa al-imam ash-shafi'i mafi shaharan wanda suka yi fice a cikin wannan ilimin shine imam ash-shafi'i mun san shi ko ɗaya daga cikin limaman nan guda hudu na mazhabobi wanda almajiri ne na imam malik shi kuma imam ahmad bin hanbal almajirin sa ne imam ash-shafi'i to wannan shine mafi shaharar wanda suka yi fice a cikin wannan ilimin faqad kanat lahu fihi yadun fihi al-yad at-tula was-sabiqah al-ula ya kasance a cikin wannan ilimin yana da hannu mai tsawo ma'ana yana da ilimi mai fadi yana da gudunmuwa mai girma was-sabiqah al-ula yana da kuma gabatarwa ko gabatuwa ta farko ma'ana yana cikin magabata na farko wanda suka fara bincike a wannan ilimin قال الامام احمد امام احمد بن حنبل عند الماجرن سني يا فدا لابن ga wani da ake ce masa ibn wara yace masa waqad qadima min misr alhalishi wannan ibn wara din yazo daga misra can misra kuma can ne mazaunin imam shafi'i na karshe yayi yawo ya zauna nan ya zauna a wuri rai da dama amma inda ya rayuwarsa ta karshe shine misra a cikin rayuwarsa har ya kare rayuwarsa a cikin to shi wannan mutum ya zo daga misra ibn wara sai ya je can inda ahmad bin hanbal yake garin da ahmad bin hanbal yake can baghdad waqad qadima min misra alhali ya dawo daga misra ko kuma ya zo daga misra to sai ahmad bin hanbal yake tambayarsa katabta kutub ash-shafi'i ka rubuta littattafan shafi'i ya zo musu da wannan guzurin kasan kaman mu ne idan mutum ya dawo daga bulaguro abinda zaka fara tambaye shi ka zo da goruba ka kawo fara goruba fara akuri dankali ba guzurin dankali kan kahin a zo da shi ya lalace yawa sai dai addu'a ko magariya ko akuri ko abinnan ko jirai ko sabulin salo to su ba wannan suke tambaya ba su in ka zo daga bulaguro mai ka zo da shi na ilimi shi ne tsaraba din da zaka zo da ita shi ne yake tambayar sa ka zo mana da littattafan imamu shafi'i da ka rubuta qala la yace a'a qala sai ahmad yace masa farratta kai sakaci ya zaka je misra ka zauna a misra tsawon wannan lokacin kuma baka rubuta littattafan imamu shafi'i ba baka rubuta littattafan imamu shafi'i ba kai sakaci yace ma alimna almujmala min almufassara wala nasikh alhadith min mansukhihi hatta jalasna ash-shafi'i ce ba musan mujmal daga mufassar ba mufassar shine mubayyan shi ma mun yi shi a cikin usulul fiqh almujmal walmubayyan to ba musan ilimi wanda yake mujmal dunkulalle walmubayyan da wanda yazo yayi bayani fillah ba mu gane wannan ba wala nasikh alhadith min mansukhihi ko kuma mu san hadisin da ya shafe daga wanda aka shafe ba mu san wa'annan ilmumukan ba hatta jalasna shafi'i har sai da muka zauna a gaban imamu shafi'i muka yi karatu to lokacin ne muka san wannan to ga wannan shaida ce aka yi wa babban malami daga babban malami an gane shaida ce ya masa akan wannan ma'ana da imamu shafi'i ya yi fice a wajen ilimi na al-mujmal min al-mufassar da kuma nasikhul hadisi min mansukhi yana da yayi fice a wannan fage. Na uku yace yu'rafu an-nasikhu min al-mansukh bima yu'rafu an-nasikhu min al-mansukh, da me ake gane hadisi nasikh daga mansukh din sa, ya ake gane wannan shi ya shafi wannan shi aka shafi, ya za kai ka gane. Yace yu'rafu nasikh alhadith min mansukhihi bi ahdi hadhihi al-umur, ana sanin hadisin da ya shafi daga wanda aka shafi da ɗaya daga cikin wa'innan al'amura da zamu bayyana. Ana akwai hanyoyi da ake bi a gane wannan nasikh ne wannan mansukh ne, ga hanyoyin nan. Alif bi tasrihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ta hanyar bayanin manzon Allah a sarari, manzon Allah ya bayani a sarari yace wannan hadisi, wato misali manzon Allah ya bayani yace da hukunci kaza ne, yanzu kuma mun canza hukuncin ya koma kaza, to kaga nan manzon Allah ne ya bayani a fili. Sai misali yace ka hadisi buraidata fi sahihi muslim, kamar hadisin buraida wanda yazo a sahihi muslim, annabi yace sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkiru al-akhirah, yace kuntu adatan nahaitukum nahane ku an ziyaratil qubur, dangantce da ziyarar kaburburra. Da annabi ya hana ziyaran kabari saboda daga cikin yawan shirkar da mutanen jahiliya suke akwai bautar kabari, wanda yanzu annobar ta dawo mana, yanzu wato shirkar da tafi shahara a cikin masu cewa su musulmi ne shine shirkan bautan kabari, su ganin suke yi bautar gunki shine shirka, ka ajiye gunki kana bauta masa, amma dan ka zo kabarin waliyi kana roko wannan ba shirka bane, dan ka zo kayi dawafi kayi ta zagaye kabarin waliyi kana dawafi wannan ba shirka bane, dan ka zo kayi sajada a gaban kabarin waliyi ba laifi bane, dan kayi bakanci ka ce waliyi in bukatan ka ta biya zaka kawo rago ko zaka kawo kudi kaza ko zaka dauki nauyin facture din kilim kinda kabarin yake sha, kayi wannan alkawarin idan bukatan ka ta biya kuma zaka zo ka cika wannan bakantan, duk ganin suke wannan ba shirka bane, tunda kabarin waliyi ne ya cancanta ayi masa haka, kamar yadda Allah ya cancanta to shi ma ya cancanta, gunki ne wanda bai cancanta a masa haka ba, gunki amma shi kabari ya cancanta, to kaga wani tufka da warwara, shi gunki ya cancanta in bai cancanta a masa wannan ba, in ai haka an yi shirka ya zama dodo, amma in kabari ne wannan ba laifi, kana iya zuwa kai ma kabarin waliyi wannan. Wata mata ma har zuwa take yi ta tube ta hau kan kabarin waliyi ta goga farjin ta wai dan ta samu haihuwa, ta samu haihuwa in ta yi haka za ta samu haihuwa, kuma za ta ba da kuɗi ta ɗale kamar ka hau jaki, ta hau shi ta goga ta goga ta sauko yadda shi ne za ta samu haihuwa. Kuma ta ba muna karatun ahkamul jana'is na Albani, da muka zo bid'ul jana'is duk ya mana bayani akan wannan Albani, abubuwa ne da suke faruwa a wasu gurere. Mu kuma nan wanda muka gani da idanmu ga sunan kabari da kilim da wane ne, kaga mutum yana dawafi yana zagaye kai da kasan ana dawafin Ka'aba, ayi zagayen nan guda bakwai haka zai zo ya zagaye kabari so bakwai yana fadin bukatunsa, wani zai zo ya sajada a gaban kabari, ga hotunan sunan kuna kallo ku shiga Facebook ga hotunan sunan an yi sajada a gaban kabari da sauran abubuwa irin wannan. Mu da yake mun taba mun dan taba bid'ar da in an je maulidi in an shiga kowa yana fadi wani kuka yake, wallahi harkokin sun kiya wallahi kaza kaza kaza, wani zo an ce sihiri ne aka mun lalla shehu a agaza ai haka an ce sihiri ne, in abun inda abun yayi kamari ma sai ka zo kai ma shehu sallama a kabari, in ka zo ba kowa ka shiga ka ce assalamu alaikum ya shehu, shehu wani sai kaga hannu ya fito daga cikin kabar sai ya miko maka hannu sai ku gaisa sai ku yi sallama ku gaisa sai ka zo kana alfahari ka gaisa da shehu shi kuma da aljani ne ka gaisa, kai musafaha da aljani ka zo kana zakai musafaha da shehu. To wannan bid'a ta bautar kabari, a cikin tele ta Niger naga wani yana ta cewa ga wani kabari an tozarta shi, kabarin sayyadawa ce ya kamata hukuma ta zo ta gine wannan kabarin, daga baya aka gano shi aka gano kabarin wata sayyada ne shekara 1000 kaza da ta mutu ko shekara 100 kaza da ta mutu yanzu ga kabarin ta anan Niger an yi sa'a amma yanzu matsalar babu na babu da nauyin da za su gine shi hukuma ta zo ta taimaka ta ana tallatawa a zo a gine wannan kabarin kuma hukuma zuwa za ta yi ta gine shi dan an nuna musu wannan abin shine addini ina so hukuman ba karatun addinin suka yi kuma babu malamai kusa da su wanda za su rika nuna musu meye addinin gaskiya wanda ba na gaskiya ba sai a zo a gina musu shi bautar kabari yanzu da ita wani gurin baka isa ka zo ka ce bautan kabari laifi ne muna da su kaburbura ga sanan hatta a wannan jihar da muke ciki kaburbura ga sanan da ake zuwa ana abubuwa na bauta a gurin to wannan illar ce manzon Allah ya hango sai ya hana wa sahabbai ziyaran kabari a farkon karo yace kwata-kwata a daina zuwa ziyarar kabari aka daina zuwa ziyara daga baya da imani yayi karfi imani ya girku aqida ta tsaya to sai yayi izini an gane shine hadisi yake cewa kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha yanzu ayi muku izini ku ziyarci kaburburra fa innaha tuzakkirukum al-akhirah domin su kaburburran suna tunatar da ku lahira in ka je kabari zaka tuna lahira zuciyanka ta yi rauni ka tuna nan duka dan uwa ne musulmi a kwakwance wata kila mai kabarin nan ma ka san shi da tare kuke yanzu gashi kai ma wata rana nan zaka zo to wannan zai raunana zuciyar mutum ta rage kudayen duniya kuma ta fuskanci lahira ga dangadan yanda ya kamata to anan an samu nasikh wal mansukh mai nasikh shine fazuruha mai mansukh shine nahaitukum an ziyaratul qubur da an hana yanzu an ce ku ziyarce su yanzu an shafe hukuncin mai hana ziyaran kabari yanzu an yi umarni da ziyaran kaburbura mun fahimta to wannan waye fada manzo Allah ne bi tasrihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba nabi bi qauli sahabi da fadar sahabi ka qauli jabir bin abdullah radiyallahu an kamar fadar jabir dan abdullah yanda Allah ta tabbata gare shi yace kana akhira al-amrayn min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma مسه النار yace kana akhir al-amrayn Jabir ibn Abdullah Allah kara masa rai yace ya kasance akhir al-amrayn na karshen al'amura guda biyu hukunci na karshe cikin al'amura guda biyu min rasulillahi da ya bijiro daga manzon Allah tarkul wudu'i shine barin yin arwalla mimma masat an-nar daga abin da wuta ta shafa ma'ana akwai hukunci guda biyu shine yin umurni idan ka ci abin da wuta ta dafa kai arwalla mun gane ko in ka ci abinda aka dafa shi da wuta abinda duk wuta ta taba shi sai da aka dafa shi kenan ba dan ice bane ba dankali bane danye ba kaza bane abinda duk sai da aka dafa sannan aka ci to sai ka saki arwalla in ka ci wannan to daga baya kuma sai aka zo da wani hukuncin cewa ba sai an saki arwalla ba yace to wannan hukuncin na ba sai an saki arwalla ba shine na karshe kana akhir al-amrayn min rusul tarkul wudu barin arwala barin yin arwala mimma masatin nar daga abin da wuta ta taba idan ka ci wannan ba sai kai arwala ba wasu na cewa mustahabbi ne kai arwala in ka ga dama ba dole bane ya akhrajahu ashabu sunan hadisin ashabu sunan sun fitar da shi kaga wannan sahabi ne ya faɗi wannan an same shi ne bi qauli sahabi ko da fadar sahabi in su sahabbai su suka zauna tare da manzon Allah su suka san abin da yayi da farko kuma su suka san abin da yayi daga karshe jim na uku ma'rifatut tarih bi ma'rifatit tarih wancan bi qauli sahabi wannan kuma bi ma'rifatit tarih ta hanyar sanin tarihi ka san tarihin abin da ya faru a shekaran kaza da tarihin abin da ya shafi faru a shekara ta kaza to idan hukunci guda biyu suka zo sun ci karo sai a kalli wanne ne yazo daga karshe sai ya shafi wanda yazo daga farko yace ka hadisi Shaddad bin Aws kamar hadisin Shaddad bin Aws radiyallahu anhu yace aftara al-hajim wal-mahjum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaga wani ana masa kaho da ya gani sai yace aftara al-hajim wal-mahjum da wanda yake kafan da wanda aka yi wa kafan dukkanin su azumin su ya kare hadisin Abu Dawud ya fitar da shi azumin su da mai kaho da wanda aka yi wa kaho duka azumin su ya kare wannan ya nuna kaho yana me yana kare azumi kuma wanda ya kahon ma azumin sa ya kare yace to wannan hadisin nusikha bi hadisi ibn Abbas an shafe shi da hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم سوى النبي يايكه الحالي شينا سنجد إحرامي كما ينا دوكد أزمي أبا كنسا إمام مسلم يفتد دوانا حديث يتي فقد جاء في بعض طرق حديث شداد يازو أولي ساشي نهنيو ين حديث شداد yazo ta hanyoyi daban-daban to a cikin ɗaya daga cikin hanyoyin ko wasu daga cikin hanyoyin da hadisin yazo a ciki akwai fadin anna zalika kana zamanul fathi wancan abin da manzo Allah ya faɗa da wanda yake kaho da wanda aka yi wa kaho azumin su ya kare wannan ya faru ne a lokacin da aka yi fatuhu makka fatuhu makka an yi shi kuma a shekara ta 8 bayan hijira wa anna ibn abbas sahibahu fi hajjatul wada shi kuma Ibn Abbas ya tafi tare da annabi ne a hajjin bankwana a lokacin ne ya ga an masa kafo yana sanye da ihram a hajjin bankwana kuma an yi ta a shekara ta 9 an gane ko to wanne ya zo daga ƙarshe wannan Ibn Abbas mun gane ya ga an yi wa annabi kaho annabi yayi kaho yana sanye da ihram kuma da azumi a bakin sa wannan kuma ya faru fi hajjatul wada a hajjin bankwana to wannan tarihin da aka rike sai ya nuna yanzu kaho baya mai baya kare azumi wanda ya kaho azumin sa bai kare ba wanda aka yi wa kaho azumin sa shi ma bai kare ba sai fa idan an yi rashin sa kafan ya bugar da shi akwai lokacin da ai maka kaho sai ka suma sai mutun ya suma yana faruwa dan ya taɓa faruwa da ni akwai wata rana na shawo kwana irin kwanan nan a ƙauye to wani yaro an koro shi a guje sai ya bugi sai shi kuma da yake tsawon sa iya nan daidai kirjina ne sai ya buga min kai anan daidai kirji to sai in cin sai na suma ma a lokacin to sai wurin yake ta ciwo nan daidai nan wurin zaka ce sai an yi kaho to da aka zo aka yi kaho aka zuka kawai sai ne ta jinkishuwa ce a bani ruwa sai shi mai sunan shi masu kaho mai sunan su wanzami yawa sai wanzami ce ka a bani ruwa ni da naji an ce ka a bani ruwa daga nan ba sai ya aka yi ba sai rani ji duka jiki na a jike da ruwa sai na sake suma kuma to kaga wannan ni shahid ne cewa kaho yana sa a suma tunda wancan abin da ya faru ya dade kamar gurin ne yake ta ciwo sai aka ce sai an yi kaho ka san harkar kauye in ka ce ba za a yi ba kuma a yi ta abin nan ce to a yi to kaho yana sa mutum ya suma to in mutum ya suma da azumi kaga shikenan wannan suma din ne zai barar masa da azumi ba kahon ba to wannan shine hanya ta uku da ake gane nasikh min al mansukh الناسخ من المنصوب هنيا تهدو بدلالة الإجماع تهنير نوني إجماعي معنى إجماعي دك سينوني زوا كتشاوانا حديثا أن شافي شي باوي شي إجماعي يشافي حديثا با كون قاني نشي إجماعي بي 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 شافي وابا أشافي شكو من يوان نما غنان أتكن أصول الفقه كمان تابا باء نسخ إجماعي شكو إجماعي باء نسخ to amma zai iya nuni bi dalalatul ijma shi ijma'in ya zama hujja kan cewa wannan hadisin akwai hukuncin da ya shafe shi yace ka hadisi man sharibal khamra fajliduhu fa in ada fi rabi'ati faqtuluhu kamar hadisin da yace duk wanda ya sha giya to ku bulale shi a masa bulala fa in ada fi rabi'a idan ya saki a karo na hudu ma'ana ya sha karon farko aka masa bulala ya sake sha aka maido shi aka masa bulala a karo na uku aka masa bulala a karo na hudu idan ya sha giya to faqtuluhu kawai ku kashe shi in ya sha a karo na hudu to kaga ashe da ai ta kashe mutane da yawa yace hadisin rawahu abu daud wa tirmizi to wannan hadisin qala an-nawawi yace dalla al-ijma' ala naskhihi ijma'i yayi nuni zuwa ga cewa wannan hadisin shafaffe ne wannan hukuncin a yanzu ba a aiki da shi an gane amma kamar da muka faɗa ba wai ijma'in bane ya shafe shi والإجماع لا ينصح ولا ينصح شيء إجماع با يا شافي وبا أشافيش ولكن يدل على ناسخ سيدينا نوني زوى ناسخ واندي شافي داك هكون تنكسا أتو شاففون هكون تنكسا gawande shagiya karo na hudu ce kuma a kashe shi ba wannan sai dai ayi na Umar ayi masa ta'ziri maimakon ayi masa bulala 40 a masa 80 alinka masa ana iya yin wannan amma maganar kisa ce hukuncin an shafi wannan to wannan sune hanyoyi guda hudu da ake gane annasihu min mansukhi nasikh min al-mansukh sai na hudu yace asharul musannafati fihi mafi shaharar littafan da aka wallafa akan nasikh wal mansukh alif al-i'tibaru fi an-nasikh wal mansukh min al-athar littafin da yake da wannan sunan al-i'tibaru fi an-nasikh wal mansukh min al-athar wanda ya wallafa shi sunansa Abubakar yace ibn Abi Bakar Muhammad bin Musa al-Hazimi shi yake da wannan littafin ba nabiyu an-nasikh wal mansukh sunan littafin kenan lil imami ahmad na imam ahmad jim na uku tajridul ahadith al mansukha ibn al jawzi shine tajridul ahadith al mansukha shi ma sunan littafin kenan ibn al jawzi na ina ibn al jawzi anan na farko sunan matashiyar lura a cikin hadisin da ya shafe da wanda aka shafe na daga asar al asar ya kunshi hadisi da manganun magabata sannan nabi an-nasikh wal mansukh wanda ya shafe da wanda aka shafe na uku tajridul ahadith al mansukha wanda tsiraice hadisi da aka shafe mana a ware su daban al ahadith al mansukha na ibn al jawzi to wannan sune mafi shaharar littafai da aka wallafa game da nasikh wal mansukh to da wannan muka zo karshen fasali na biyu sai mu yi hakuri mun zo darasi na gaba insha Allah sai mu tashi al faslus salis ta sabuwar gaba ce za ta yi magana akan al-khabarul mardud khabar din da ake mayar da shi ba a so ake ba a karban sa wanda ake ko ake mayarwa ake jefarwa shine gabar za ta yi magana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli lahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi